سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد مكة صاحب هدوء أولا ما صلاتي من البركة إن شاء الله نا النور دكينا وسطو أبوجا ذن تفسير قرآني ما يجرما bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah al-hayyu al-qayyum ya mana baiwa da karatun Qur'ani daidai da fassarar Qur'ani daidai da kuma aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu dare da rana muna roƙon Allah ta'ala al-hayyu al-qayyum yayi rahama da jinkai da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ikon yin rayuwa hayatun tayyiba rayuwa mai dadi ya kuma dauki rayuwarmu akan imani fitintinu da muke fama da su a Nigeria ko a Afirka gaba daya muna roƙon Allah ya magance mana waɗanda suke da kuncin rayuwa na abin da za a ci ko abin da za a sha ko inda za a zauna ko tufafi da za a saka ko kudin magani ko kudin haya ko kudin makaranta ko bashi yayyawa dukka muna roƙon Allah ta'ala al-hayyu al-qayyum ya sauke wa kowa waɗanda kuma aka yi garkuwa da su a wurare da dama bangarorin ƙasar nan Allah ya kubutar da su mu kuma Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu waɗanda suke ta'addanci ko suke sace mutane ko suke wani abu mai kama da wannan muna roƙon Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya maida dukkan fitina ta koma kansu ya kare sauran bayin Allah daga gare ta ya kare sauran bayin Allah daga gare ta wannan fitina din baya ga wannan yau da ikon Allah za mu tashi 19 ko ga watan Ramadan hijira shekara ta 1445 muna kusa da shiga kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan wannan wata yanzu kusan mun ci kashi 2 cikin ukunta kusan haka kuma watan Ramadan na tattara kayansa ya fara sallama da mu muna yara na san dai mukan yi waka 10 na marmari 10 na wuya 10 na dokin sallah to mun gama 10 na marmari 10 na wuya an kusa kammalawa an kusa shiga 10 na dokin sallah ba dokin sallan ne ba a so ba sai dai mutuna cewa fa Ramadan jarrabawa ne ya tabbata a sunna dukkan mutumin da watan Ramadan ya shigo bai yi ibadar da aka gafarta masa ba to kuma an nisantar da shi daga rahamar Allah bi ma'ana ka iya cewa an tsine masa shi yasa ita Ramadan jarrabawa ne mai girma ko mutun yayi aikin alheri ya tsira ko kuma ya shiga cikin tsinannu babu fitina da bala'i da ya kai Allah ya mana mafi girma mafi muhimmancin wata a shekara ko mutun ya shaida maimakon ya samu sauki da rahama kuma ya tashi shawaraki babu lada sai zunubi al'amari yayi muni matuka da gaske wasiya ta gare ga kaina da gare ku da duk wani mai sauraro a waɗannan sauran kwanaki din is not late mu kara kaimi wajen bautan Allah uwa uba mafi muhimmanci tsarkake zuciya ya zama tsakaninmu da Allah muke kowace irin ibada na biyu a wunin Ramadana mu yawaita yin ayyuka na alkhairi kaman ciyarwa kaman zuwa gaida marasa lafiya kaman karatun Qur'ani kaman yawan tasbihi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kaman taimakawa waɗanda suke masu karamin ƙarfi ziyarar magabarta kai ka gawa magabarta irin waɗannan ayyuka suna da muhimmanci su ne irin ayyukan da Abubakar Siddiq radiyallahu an as-siddiq al-akbar babban sahabi dattijon arziki wata ran fiyayyen halitta yazo majalisansu haka sai kawai ya dan jarraba sahabbai ranar ma ba ramadan bane kawai rana ce da ake azumin nafila kamar yadda hadisin yake sahihu muslim hadisi na 1028 fiyayyen halitta yake cewa man asbaha minkum al-yawma sa'ima a cikin sahabbai waye a cikin ku yake yin azumin nafila waye yake azumi Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda yace ana ina yi manzon Allah yake cewa man tasaddaqa al-yawma ala miskinin a cikin ku waye ba wa miskini sadaka Abubakar Siddiq yace ana nayi manzon Allah yace man tabi'a minkum al-yawma janaza a cikin ku waye kai gawa makabarta a yau din nan Abubakar Siddiq yace manzon Allah nayi wannan man adamin kumul yawma marizan waye a cikin ku yau ya je gaida mara lafiya Abubakar Siddiq yace ana annabi duk aikin alherin da ya kira sai Abubakar yace annabi nayi shi yau manzon Allah Allah da ya taimake mu yau mun dace an yi waye kaza yace an mun yi Allah ya taimake mu mun yi manzon Allah yace majtama ana fimrin illa dakhala aljanna irin waɗannan ayyuka ba sa haduwa wa mutum a wuni dai face ya shiga aljanna ba sa haduwa ga bawa a wuni ɗaya irin wannan ayyuka na alkhairi sai ba wanda Allah ya nufe shi da rahama to kaga ba fa wai a watan Ramadan bane amma duk aikin da aka kira a wunin sai ya ce annabi mun samu ikon yi eh Allah ya taimake mu mun yi komai aka kira sai ya ce yayi shi yasa a kaida an ana azumi ba kawai mu shantake ne mu kunna AC mu buya ba a'a da wannan azumin ka dan dauki lokaci ka je asibiti gaida marasa lafiya abokinka wane baffanka wane kawunka wane makwabcinka wane aminanka wane ba lafiya a ji a gaishe shi waɗannan ayyuka na alkhairi suna da muhimmanci a lokacin da muke azumin idan dare yayi ina mana wasiya a yanzu dukkan sauran kwanaki da suka saura a kowane dare mu dage mu yi qiyamul layli mu yi sallan tarawihi ko mu yi sallan tahajjud ko gurgurdan abin da ya sawwaka a dukkan darare mu yawaita maimaita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa Allah ka mana afuwa a waɗannan darare mu dage wajen neman gafara Allah subhanahu wata'ala saboda mu ɗan adam ne gajiyayyu muna neman taimakon Allah ta'ala ya taimake mu a waɗannan darare lokacin ibada mu tuna da iyayenmu mu tuna da malamanmu mu tuna da ƙaryukanmu da garuruwanmu da jihohinmu da ƙasarmu da makamantansu mu yi addu'a na alkhairi mu tuna da mutane masu rauni a duniya da ake azabtar da su kaman a Gaza ko wani wuri da ya kama da haka gashi a India wurare da dama mu yi addu'a waɗannan al'amura suna da matukar muhimmanci a lokacin da muke yin azumi mu dage mu yi ta yinsu kuma mu sani ƙarshen dare kullun ya fi falala da daraja fiye da farkon dare din sannan mu ma da aran ma muna miƙa kokon bara a tuna da mu a me a addu'o'i na alkhairi bahaushe yace aramawa mai tafsiri da mai jan baki a niyyarsu dai anan wurin ba kuraye bane mai tafsiri ne da mai jan baki so aramawa mai tafsiri da mai jan baki a niyyarsu so nace aniyar mu to fata muke aniyar ta mu ta bi mu kenan insha Allah muna fatan wannan aniyar ta mu ta bi mu so da Allah amana addu'a kololuwa in ba za ka iya mana mu duka da iyayenmu ba to kai wa iyayenmu ka bar mu in ba za ka hada mu duka ba to kai wa magabatanmu mu mun yafe in kuma za ka yi kara to da Allah ka yi wa magabatanmu iyayenmu ka mana ka kuma taimaka kai wa zuriyarmu in dai kana amfanuwa da mu muna roƙon wannan mu ma kawai abin da muke nema a wurinka kenan ka sa ka roƙa mana Allah ya rayar da mu rayuwa ta daidai a duniya hayatun tayyiba kuma ya dauki rayuwarmu da imani abinda muke nema daga gare ku kenan Allah ya amsa mana gaba daya marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya waɗanda ba su da aure Allah ya ba su abokanan aure na kwarai maza da mata kuma ya sauwake musu rayuwa Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare na fahimci addu'ar auren nan tafi amin da yawa eh na fahimci haka shi yasa kun ga bana wasa da ita ai ko na fahimci wurin to ai ne ma kun ga na yi ta muku masu auren kuma Allah ya ba su hanyar rikewa injiniya bismillah kai aiki da wannan ka tsuguna akan wannan karanta ai ya fi ma'ana
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum
assalam mallan tafi mu shiga tambayoyi akwai tafsirin mata da aka saba yi a kabar da lahadi insha Allah gobe ma za a ci gaba da shi da misalin karfe 12 zuwa 12 na hantsi
So yana nufin kenan gobe 20 da kuma 21 ga Ramadana 1445 a wannan masallaci na An-Nur insha Allah. Na'am.
Na'am, sai malam akwai na sanarwa da zabi, akwai wanda suke amfani da karatu tukan malam suna neman kuɗi, suna sa account number idan suka yaɗa karatu. To muna gaya musu account din ba daga malam bane, kuma ba da sanin malam bane, kuma ba da sanin wanda suke kusa da malam bane. Sai a gane cewa ba daga malam bane. Sai a malam mai tambaya ta farko yake cewa,
na'am, bismillah, matso ku.
Na'am. Mai tambaya ta farko yake cewa malam assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya kara wa malam wato tsayuwa wato rai, Allah ya kara wa malam albarka da imani.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace mutum ne yayi parking din motarsa, sai wani yazo yayi karo da motar, alhalin shi wanda yayi parking din baya cikin motar. A sakamakon hatsarin sai aka samu rashin rai, malam wai shi da ya fakin ta mota zai yi azumi 60? Allah ya sa a wanye lafiya daga Abubakar Aliyu Wunji.
To wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Idan zan tuna bara mun amsa tambaya akan abin da ya shafi hatsari na mota, na kuma yi bayani a kasam kala kala. Even though dai wannan misalin kai tsaye bai shiga ciki ba, kai tsaye bai shiga ba, lajinatu da'ima lil buhuth al ilmiya a cikin jerin fatawai na lajina, ko kuma ma fatawa islamiyya, akwai fatawa islamiyya da aka tara fatoyin su Ibn Uthaymeen, su Ibn Baz da kuma na lajina da makamantansu, Allah ya musu rahama. Volume na biyu, namba na 356 sun yi magana akan misali irin wannan, akan wanda bayi da haƙƙi yayi parking mota a zo ayi hatsari, shin zai kafara ko ba zai ba. Abinda suka yi bayani wanda ke da muhimmanci na mu kiyaye shine cewa ba a maganan kafara sai an gane wake da kuskure a cikin hatsarin. Shi mai kuskure a hatsarin mota, shi ko na mashin ko na keke, shi yake kafara. Wanda bai da kuskure, ko da shi yake rike da steyari, baya kafara. Ba wai duk inda aka yi hatsari kana tuka mota aka rasu kake da kafara ba, ba kuma duk inda kai fakin ba. Abinda za a duba shine wane ne yayi kuskuren, ko yana jin bacci yake tuki. Wanda yake jin bacci yake tuki bai tsaya ban an yi kisa, akwai kafara a kansa. Wanda ya dauki mota marar lafiya yana tukawa, aka samu hatsari suka ce akwai kafara a kansa. Wanda burki bayi da kyau ya dauki mota yana tafiya, aka samu hatsari, akwai kafara a kansa. Dalilin wannan, wanda yayi gudu fiye da abinda ka'ida ta sanya, aka samu rasuwa, suka ce duwa na akwai kafara. Amma wanda yazo kawai yana tuka mota, kawai sai wata mota ta yiwo kansa, trailer za ta hau kansa, shi kuma iya da fasinja, sai ya kauce garin, kaucewa sai fada karkashin gada, sai mutane suka rasu, anan babu kafara a kansa. Dan ba ya jefa su a rami ne a kuskure ko ganganci ba, yayi kokarin kubutar da rayuwarsu ne daga babbar mota, kuma Allah ya kawo jarrabawa aka shiga rami, anan babu kafara. So kula ga wannan, kai tunda parking kai a yanzu sai aka bugi motar, tambayar da zamu shine, na farko kai parking a wurin da doka tace ayi parking, shine abu na farko. Idan inda doka ta ce a yi parking nan kai parking, na ɗaya. Na biyu, akwai ƙasashen da akwai parking da ake baka na ɗan lokaci, shin lokacin da aka bayar baka ƙarar da shi ba? Na biyu kenan. Na uku, shin ita wannan motar da kai parking doka ta amince irinta ta yi parking a wannan wurin? In duk waɗannan sharuɗa ka cika su, baka saba ƙa'ida ko ɗaya ba, a magana mafi inganci babu kafara a kanka. Don ayar da ta yi maganan kafara ta tayi, wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina. Ko so kula ga wannan har zuwa karshe, cewa wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu, har zuwa fa man lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'aini taubatan min Allah, bai zama suratul nisa aya ta 92. Wannan aya kaga ta yi bayani cewa in kayi kuskure ne, to anan ai babu kuskuren ka. in kuwa kayi fakin gurin da bai dace ba ko kuma motar ba a yadda aje ta a wurin ba ko akwai time da aka saka na iya fakin ka ketare time hadarin ya faru to nan akwai kafara a kanka so a ka'ida za a duba wane ne yayi kuskuren kafara a kansa dake fadawa ba ta fada akan wanda bai kuskure ba wallahu ta'ala a'lam
Na'am,
sai mai tambaya ta gaba mu yake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace Allah Ta'ala ya kara wa malam da alaran ma lafiya da imani.
Amin ya Hayyu ya Qayyum.
Yace tambaya ta ita ce ni ne nake neman auren wata baiwar Allah kuma ba zawara ce. Kimanin wata biyar da
kuma zaka tambaye ta da Allah tira bazawaran nan kai ne kake neman wata mijin ai ana neman aure ana dan da barbaro shi za wasu na bada mu ai baka zuwa neman baka zuwa karaye kuma kace bazawara da Allah goje kalmar ni ne nake neman wata da aure mijinta ya rasu ai daga nan mun gane haba sai kace ku ba ku yi abubuwan ba kuna bada mu wani lokaci yawa ai ki hakuri in kin ji tambayar kuskure ne ya faru aka sa wannan kalmar da Allah a goge ta dan sake mu je
to wannan yace ni ne nake neman auren wata baiwar Allah kuma visa ce mijin ta ya ce
yanzu wannan visa din Ibrahim ya bada injiniya ba shi mai tambaye ba mu ci gaba
mijin ta ya sake ta yau imanin wata biyar da suka wuce amma kullum duk lokacin da nayi mata maganar neman wato aure na da ita sai ta ce bata gama idda ba da na tambaye ta menene dalili sai ta ce wato an yi tazarar haihuwa ne wato family planning ko kuma child spacing da mijinta tsohon mijinta kenan sai ya kasance ba ta ganin jini to shine yake cewa malam gashi an ce sai ta yi jini uku to malam yaushe za ta gama idda ko za a iya daura mana auren a haka daga Abdulrazzaq nawa ya kafu jihar Katsina
فضيلة الشيخ محمد صالح الأثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه مشهور لتاسين صدنيتا مغانا أكي شرح الممتع على ذات المستقنع يا إما غنغنو أكم مسائل لكي دا علاقة دا شكا دا إدى أفولم نقو مشاوكو تندقى كما وانا تنبين دا علاقة دا كما شافي ندريد تسعين دا شدا zuwa 200 kaman shafe hudun nan na da munasaba ga wannan tambayar da aka yi abin da yake fada shine na farko idan mace al'adarta ta tsaya in ba a san dalilin tsayawan al'ada ba malaman fiqh suka ce iddanta shekara guda ne in ba a san dalili ba wata tara na tsammanin juna biyu da haihuwa in wannan ya wuce ya zama ba ta da juna biyu sai ta yi wata uku na idda in kuma an san dalili na rashin zuwan al'ada din to anan sai ayi kokarin jiran dalilin ya gushe ko a gusar da shi dalili da ake iya sani shine misali kaman ita ta fada ta ce sun yi child spacing ne akwai child spacing akwai family planning child spacing shine kaman contraceptives da ake yake da su akwai na injection kaman na allura haka akwai na implant da ake yi akwai na IUDs da ake yi waɗannan duka su ana kiran su temporary contraceptives ne so suna goyen bayan child spacing tazarar haihuwa ne amma hatsarin akwai kuma wanda ake na contraceptive shi kuma da is permanent in aka yi shi ba a tsammanin haihuwa kuma gaba ɗaya ta kare shine abin da ake cewa female sterilization shi wannan kin kaga gabaki ɗaya menene babu tsammanin haihuwa to a ka'ida idan an yi sterilization ne na mace a magana mafi inganci babu tsammanin haihuwa don tubes dinta ne fallopian tubes din da ake sa clips a kansu sai ya zama ruwan haihuwan baya haduwa sannan akwai wanda kuma uterus nato ake cire shi gaba daya uterus kuma shine wanda kaman ba yake kwanciya a ciki ake samun fertilization na eggs a ciki da makamantansu so in aka cire shi anan kaga babu inda da zai zauna so haka maganar ciki ya kare to daga an cire shi magana ta kare a waɗannan halaye in cirewa aka yi ko permanent want ne to to ka'ida iddanta yana shiga cikin wa ulatul yana shiga cikin babin wallahi ya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur sai zama iddanta wata uku ne in anyi na dindin dinnitse da haihuwa za ta yi wata uku ta shiga cikin matan da suka cira tsammanin haihuwa mafhum tayyib idan kuma wanda aka yi temporary ne kamar na implant da ake yi ko na IUDs da ake sawa mata ko wani abu da ya kama da wannan su they are reversible ana iya zuwa a cire in aka cire to insha Allah za ta yi al'ada daya biyu uku sai zama ta kammala me ta kammala iddanta kenan mu kiyaye bari in ba ku a takaice idda na mata ga yadda suke na farko matar da take da ciki haihuwanta shine kammala iddanta an sake ta shine wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna in ta haifi cikinta koda bayan wata ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ta kammala idda wannan aya ta hudu kenan cikin suratul talaq sai na biyu wacce take saboda karancin shekaru bata al'ada maybe an yi aurenta shekarun kadan ne bata fara ba a nan wurin al'adanta wata uku ne in tai wata uku ta kammala don bata fara al'ada ba za ta yi wata ɗaya biyu uku shine wallahi lam yahidun ita ma suratul talaq aya ta hudu sai na uku matar da saboda shekaru bata haihuwa shine ta shiga cikin menopause nata to anan ita ma wata uku ne shine wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur aya ta huda cikin suratul talaq sai na hudu matar da take al'ada normal bayan wata daya ko abin da ya kama da haka wannan ita za ta yi jini daya jini biyu jini uku in tai ta kammala shine wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru baqara aya ta 228 sai na biyar matar da aka cire mahaifanta ko aka cire uterus nata bata tsammanin haihuwa to anan wata uku take ana sa ta a cikin babin wallahi ya isna min al mahid ne sai na shida wanda aka yi mata female sterilization gabaki ɗaya ya zama fallopian tubes nata an sa clips a kai kamar yadda likitoci ke fada a wannan usually not reversible shi ma me za ta yi za ta yi wata uku in ta yi ta kammala mafhum sai matar da al'adan ta ya tsaya an san dalili dalilin sai a jira ya gushe ko a gusar da shi sai ta yi jini uku ta kammala al'adanta sai na nawa sai kuma na tara wanda ba a san dalilin daukewan al'ada ba shekarunta bai kai ba wannan za ta yi shekara guda wata tara na tsammanin juna biyu in babu sai ta yi wata uku na ainihin al'ada na idda shikenan ta kammala wannan shine in summary wallahu ta'ala alam shikenan ko amin to alhamdulillah to yafi sauki da ma wanda basu tambaya ba dai ga dai yadda halin yake ko insha Allah amin ya hayyu ya qayyum muna cikin suratu ali imran mun tsaya akan aya ta 139 jiya yau zamu tashi akan 140 insha Allah gwani abdullahi abbazari bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقوا منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ
Na'am Allah ta'ala yace iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wal ya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah ta'ala yace iyamsaskum qarhun idan kun ji ciwo ko kuna jin radadin ciwo faqad massal qauma qarhun mithlu haqiqa irin wannan ciwo ko radadin ciwo ya shafi wasu mutane irin ku watilkal ayyam nudawiluha bainan nas kwanaki ne da suka wuce a duniya Allah yake ta maimaita su tsakanin mutane me dalili wal ya'lamu Allahu alladhina amanu don Allah ta'ala ya bayyanar da waɗanda suka yi imani a cikin ku wa yattakhidha minkum shuhada kuma danye wasu gata ya musu gyadar dogo samanta ƴaƴa kasanta ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya karbe su a matsayin shahidai wallahu Allah la yuhibbu adh-dhalimina Allah ta'ala baya son mutane az-zalumai wannan aya tana da alaka da abun da ya faru da sahabbai gumurzuna Uhud da ya faru wasu daga cikin su da dama suka yi shahada irin su Mus'ab bin Umair radiyallahu an irin su Abdullah ibn Jahash radiyallahu an irin su Hamza ibn Abdul Muttalib asadullah wa asad rasulillah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan manya-manyan sahabbai suka yi shahada to shine Allah yake gaya wa sahabbai musamman waɗanda suke raye da suka samu jarrabawa har da fiyayyen halitta da aka yi kokarin cire masa haƙoransa na waɗannan tura mai molas kenan Allah yace iyamsaskum qarhun wa fi qira'atin iyamsaskum qurhun qurhun malamai suka ce menene bambancin tsakanin qarhun da qurhun in an kira ɗaya a cikin su duka biyu ma'anan su ya shiga amma in zaka bambance in kace qarhun shine alamul jurh radadi da mutun yake ji in yaji ciwo kawai mata na yanka albasa sai ta yanki hannunta zafin nan shi ake cewa qarhun shi kuma wajen da aka yanka din shine me qurhun so daka shi qurhun asalin ciwon qarhun kuma shine alam radadin ciwo din to kaga duka biyu sun shiga ciki idan ciwon ya dame ku ko radadin ciwon ya dame ku Allah yace faqad massal qauma qarhun mithlu haqiqa irin wannan ciwo ko radadin ciwo din ya samu wasu mutane irin ku shine a yakin Badar ma akwai wanda sun rasu aiki abin da ya faru a Uhud ai a Badar ma ya faru sannan na ɗaya kenan na biyu yana daukan iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu idan radadin ciwo ya dame ku ko kuma zafin ciwon ko ciwon to su ma waɗanda suka zo su yaƙe ku suka tsokane ku ai su ma sun ji ciwo din radadin da kuke ji irinsa suke ji ciwon da kuka ji su ma irinsa suka ji shine iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu misalin irinsa Allah bai ce nahwu ba sai ce mithlu wato daidai irin abin da Allah ya jarabe ku haka su ma Allah ya jarabe su sai ya ce wa tilkal ayyam waɗancan kwanaki ne nudawiluha bainan nas muke ta maimaita su tsakanin mutane akwai ayyamu badr akwai ayyamu uhud akwai kwanakin tabuka akwai kwanakin khandak irin waɗannan akwai ayyamu mu'ta irin waɗannan to shine watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wannan shine abin da ake cewa wai tarihi yana maimaita kansa a hausance shine ma'anar watilkal ayyam waɗancan kwanakin su ne a yanzu ake maimaita su bature sai ce history repeat itself, wato tarihi yana maimaita kansa. Kuma haka ne mafiya yawan abubuwa da suke faruwa a duniya, zaka samu sun taba faruwa. Ababen da ya zama wai a yanzu in sun faru ba su taba faruwa ba, kadan ne matuƙa da gaske. Amma zaka samu mafiya yawan abubuwa suna faruwa. Kuma ko a cikin gida haka ne, in yau kuka yi baiwa da wani aran ma a cikin ƴaƴanku, to zai ka samu wata kila cikin wasu kakanninku akwai wani gogaggen gwani. Idan a yanzu ka samu wani faqihi masanin fiqhu, maybe a can gaba ma akwai wani a ciki. Usually za ka ga a cikin zuriya ana gado, sai wani ya fito da wani abu sai a ce to ai a cikin kakanninsu akwai mai irin wannan. To duka ya shiga cikin tarihi yana maimaita kansa. Wani lokacin aka maka ko wani cin amana sai a ce haka ya taɓa faruwa da babanka ko kakanka, haka tarihin yake maimaita kansa. Mafhum? Tayyib. Don haka Allah ta'ala ya ce watilkal ayyam, waɗancan kwanaki ne muke maimaita su tsakanin mutane. Abinda wannan yake bayyana mana, zai yi wahala ka ga wani abu ya faru da daman bai taɓa faruwa ba. Ababe kaɗan ne za ka ga sun faru a ce ba su taɓa faruwa ba, maybe sun faru cikin wasu al'ummomi ma da suka rigaye mu. Duk zunubin da ake yanzu aka samu an yi su a baya, duk abin da ake na bin Allah an yi su a baya, dukkan wani abin da mutum zai an riga an rigaye shi. Shi yasa Allah ya ce iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Irin waɗancan kwanaki muke maimaitawa. Kuma idan aka samu jarrabawa tsakanin masu imani da marasa imani, kullum masu imani su gane wahalan da suke ciki da jarrabawan da suke ciki, su ma marasa imanin suna ciki. Wanda ya fi ƙarancin haƙuri shi yake fara complain a kan juriya ne. Inda haƙurinka ya gajiya ka yi complain, to daga nan shi abokin hamayyanka ya yi nasara a kanka. Daman dauriya ya fika, a ma za ka iya nemo aya ko da kwaya ɗaya a Ƙur'ani da za ta taimaka mana wajen fahimtar wannan. Jazakumullahu khaira. Allah ta'ala ya ce wala tahinu fi ibtigha'il qaum, kada ku yi rauni wajen neman abokanan gaba. Idan suna yakar ku, kada ku ma ku yi rauni. Wannan zai zama suratul nisa aya ta 104 zai zama. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, sai Allah ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna. Ta'lamuna da ya'lamuna mai alifin daurare ba ainun ba. Idan kun kasance kuna jin al'alam, raɗaɗin abin da suka muku na zafi, su ma suna jin raɗaɗin abin da kuka musu na zafi kamar yadda kuke ji. Amma ku kuna da nasara da su ba su da shi, shi ne watarjuna minallahi ma la yarjun. Ku kuna da begen aljanna a wurin Allah, su ba sa bege. Amma ku kuna ga ko me ya faru annasr aw shahada, kuna da bege a wurin Allah, su ba su da bege. Shi ne tarjuna minallahi ma la yarjun. Kuma Allah ya kasance aliman hakima, mai ilimi ne kuma mai hikima ne. Wannan yake bayyana mana ita a rayuwa dukkan wani abun da ya zama na competition ne. In kaga ka haƙura, to har ga Allah juriyar abokin competition ɗinka tsere tserenka ne ya fi ka. Shi yasa a ƙa'ida in ana competing a kan abu, kar ka taɓa nuna gajiyawa, kuma kada ka sare. Wanda yake tare da Allah baya sarewa. An taɓa tambayan marigayi Muhammad Ali, Allah ya ji kansa ya gafarta masa, hidimar da yi wa musulunci a Amurka lokacin da yake boxing. Aka ce idan yana push up saka guda nawa yake idan ya tashi, sai ya ce a'a, idan yana yi ko yana press up ko push up, baya fara counting sai ya fara jin raɗaɗi. Idan ya yi plank ya ce ba zai irga ba, ko minti 20 zai yi, matukar bai fara jin raɗaɗi ba, baya counting minti nawa yi, sai ya fara jin zafi tukunna sai fara counting. Me dalili? Ai, lokacin da baka jin raɗaɗin babu wani juriya. Lokacin da ka zo kake press up ko kake push up ko kake plank, kana atisayi ba daga kafara sai ka ce bari zan yi sakan 50 ko 60 ko minti biyu ba a'a sai ka daure har sai lokacin da ya fara radadi kaman zaka gajiya to sai ka fara irgawa to anan ita ce juriyar amma duk sauran da kai da babu wahala wannan ai babu wani abu a cikin sa wannan me ke bayyana mana in kana koyan juriya kar ka fara irga gwagwarmayanka daga ran da ka fara ka fara irgawa daga ran da abin ya fara zafi mafhum tayyib don haka Allah ya ce wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wadancan irin kwanaki ne muke maimaita su tsakanin mutane kuma waliya'lam Allahu alladhina amanu don Allah ta'ala ya bayyanar da ilimi na yaqini a fili ya bayyanar da waɗanda suka yi imani wa yattakhidha minkum shuhada masu imani a gane su don akwai marasa imani irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da ya dauko wasu mutane suka dawo gida suka yi wasiyayyan halitta ta waye wasu saboda munafurci da munafurcin ya kai ga label na kafirci wasu kuma saboda an yaudare su manufar su mai kyau ne amma kuma an yaudare su wanda yake bayyana mai imani wata ran ana iya yaudaran sa imani bai nuna cewa baka kuskure sai dai iya nuna cewa in kai kuskure innocent kuskure ne wato ba da ganganci kai kuskuren ba haka kawai Allah ya kawo shi ta bangaren da manufarka na da kyau sai aka yaudare ka to shine Allah zai bayyana masu imani wannan bayyana masu imani kuma Qur'ani yana yi a duk al'amarin da aka sa a gaba haram ma duba ko da farko suratul ankabut ko
bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ahasiban nasu
jazakumullahu khaira wannan suratul ankabut aya ta 1 da ta 2 da ta 3 ta farkon dai wallahu alamu bi muradihi bidhalika ta biyun Allah yace ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun yanzu mutane suna zatan kawai mu basu dan sun ce sun yi imani ba za mu jarrabe su ba abinda wannan yake bayyana mana duk harka ta addini akwai jarrabawa wata ran jarrabawa mai dadi wata ran jarrabawa mai radadi amma dole sai Allah ya jarrabe mu in mun yi imani dole ne a jarrabe ka a mutuncinka a jarrabe ka a ƴaƴanka a jarrabe ka a dukiyarka a jarrabe ka a lafiyarka a jarrabe ka a cikin iyalanka a wurin aikinka a jarrabe ka a wurin sallah a jarrabe ka a tafiya a jarrabe ka sai ka samu jarrabawa kuma a mafiya yawa jarrabawa mara dadin tafi yawa da tsanani dan me dan Allah ya gwada imaninka shine a hasiban nasu ayyuturaku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun mutane suna zatan kawai mu basu daga sun ce sun yi imani ba za a jarrabe su ba zai taba yiwa ba wato in kace kai kai ne sai a kwaba maka jarrabawa a gane in kai din kai ne to kai din kai wane ne shi imani ba a yin sa kawai kace a mu masu imani ne Allah ya barka a'a daga ka ce kai imani to kai shirin jarrabawa kuma duk mutumin fa da ya fika imani ko bai gaya maka ba ya fika jarabawa a wurin Allah in ka ji shuru bakinsa alaikum hakuri da juriya ya fika amma duk mai imani iya cikin jarabawa wani idan da za a gaya maka jarabawa da yake ciki ko murmushi ba za ka yi ba a rayuwarka amma bai abin da ya dame saboda me saboda juriya ya san jarrabawan tana da fa'idodi da dama akwai kankara zunubai akwai ɗaukaka daraja akwai kai mutum aljanna akwai sa shi a cikin masu imani Allah zai dada kai wannan in ya tuna garabasan da ake samu sai hankalinsa ya kwanta shi yasa Allah ya ce wala qalifatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin Allah ya fitini waɗanda suka rigaye ku da haka Allah yake bambance masu imanin gaskiya da masu imanin cuwa-cuwa ashe imanin ma akwai na 419 shi yasa ibn al-qayyim rahimahullahi yake cewa du'iyan nasu ila al-huda fa aqbalu fa wudi'a al-bala'u fa thabata as-sadiquna wa farra al-kadhibuna. An kiraye mutane zuwa ga shiriya, kowa mun amsa, sai Allah ya sa bala'i, jarrabawa, masu imanin gaskiya sai suka toge, suka jajirce, suka ci gaba da bin Allah. Masu imanin cuwa-cuwa na 419 sai suka gudu. Shi yasa jarrabawa, sai Allah jarrabe mu. Shi yasa Allah ya ce liya'lama Allahu alladhina amanu, don Allah ya bayyanar da waɗanda suka yi imani. Wa yattakhidha minkum shuhada, daga cikinku mu Allah ya karbi wasu a matsayin shahidai. Shi yasa yace wa yattakhidha, da wannan malamai irin Ibn Kathir, irin Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, irin Sheikh Sayyid Tantawi rahimahullah cikin Al-Wasit, suka ce ashe shahidai zaben su Allah yake yi. Duk wanda kaga an ce yayi shahada shahidi ne, zaben sa Allah yake. Dan me yasa? Sai ce liyattakhidha, ashe zai riki, kuma sai ya ce minkum wasu, ashe ba duka bane, a cikinku ne wasu Allah yake ba su darajar shahada, amma ba dukkan al'umma ke shahada ba. Sai dai kuma sunna ta bayyana, idan har kana roƙon Allah shahada da imani na gaskiya, koda baka yi shahada a filin daga ba, kana kwance akan shimfudinka, akan katifarka, ɗakinka ma da AC, sai Allah ya ɗauki rayuwarka, kuma sai baka dukkan darajar da ake ba wanda ya shahada. Shi yasa fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam cewa man sa'ala Allah ash-shahadata bis-sidq ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi. Wannan hadisi zai zama na waye? Hadisin Muslim ne, hadisi na 1909. Manzo Allah ya ce duk wanda ya roki Allah ya yi shahada da gaskiya, ba irin roko na cewa kada ta ya Allah ka sani shahada kuma karfa kuma yasa na yin yanzu, ba irin wannan ba. A'a, ka roka da gaskiya kake rokon sa ka yi shahada. In ka roka da gaskiya, Allah zai kai ka matsayin shahidai, ko da akan shimfudinka ka rasu, sai ka kwanta akan gado ka rasu kuma ka yi shahada. Ga sunna ta karantar da mu matsayin shahidai. Ka duba ko da littafin ahkamul janaiz wa bida'uha, ka duba shafuna 15 na farko, kaga irin matakai da Allah yake kai mutane da basu je filin daga ba, kuma in sun rasu ya shiga cikin husnul khatima, kyakkyawan karshe wanda ana fatan shahada suka yi. Wanda ya rasu a daren juma'a ana fatan yayi shahada, kyakkyawan karshe ne. Wanda ya rasu wunin juma'a shi ma ya shiga ciki. Mace ta rasu a lokacin aihuwa ana fatan ta yi shahada. Wanda ya rasu dalilin ciwon ciki ana fatan yayi shahada. Wanda ya rasu a cikin ruwa ya cinye shi ana fatan yayi shahada. Wanda wuta ta kona shi ana fatan yayi shahada. Wanda ji dutse ainihin gini ya rushe a kansa ana fatan yayi shahada. Wanda ainihin aka kashe shi don kare dukiyarsa ana fatan yayi shahada. Wanda kashe shi don kare iyalansa ana fatan yayi shahada. Wanda aka kashe shi don kare kansa ana fatan yayi shahada. Wanda wuta ta kona shi ana fatan yayi shahada. Wanda ya rasu da ainihin jibin goshi, tsananin wahala, ana fatan yayi shahada. Dukkan waɗannan iya daga cikin kyakkyawan ƙarshe da ya tabbata a cikin hadisai na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Duba farkon ahkamul janaza wa bid'a wa haka gani. Shi yasa wa yattakhidha minkum shuhada, ba sai ka rasu a filin daga ba, a gidanka ma Allah zai iya kai ka matsayin shahidi. Kana bacci sai a sawwake maka, sai ka rasu kuma sai ka zama mai kai shahidi ne. Wallahu Allah la yuhibbu adh-dhalimina, Allah baya son adh-dhalimai. Me dalili? Dan wanda suka zo suka yaki sahabbai, suka dauko makamin yaki, suka biyo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai har zuwa garin Madina, su ne mushrikan Makka tsokana suka zo, kuma zalunci ya kawo su. In ka kula fiyayyen halitta, ai yakin Uhud ba yaki yayi niyan yi ba, yayi yaki ne na self defense, kare kai da kuma kokarin kare masu rauni, mata da yara dake cikin garin Madina. Don shi aka kawo wa harin, ba shi yaje kai hari ba. Shi yasa zalunci ba yi da kyau. Shi yasa za ka ga Allah ta'ala yana kore zalunci wa kansa, kuma iya tabbatar da adalci. Saboda ko a ƙauye ne, ko a jiha, ko a gari, ko a ƙasa, ko a duniya, babban abin da ke kawo zaman lafiya shi ne adalci. babban abin da ke kawo rashin zaman lafiya shine me zalunci. Shi yasa Islam yake advocating for justice, musulunci yake promoting adalci. Babu abin da yake kawo zaman lafiya kaman adalci. Mutane a daidaita su, ba a duba launin fatan su, ko bambancin addini, ko bambancin kabila, ko bambancin yare, ko bambancin kaza, a'a. Idan kana shugaba, duk al'ummar da ke karkashin ka ka mata adalci. In kai adalci baka nuna bambanci kowane iri, babu abin da zai tabbatar da zaman lafiya cikin al'ummar ka kaman wannan. Shi yasa a ka'ida za ka ga musulunci yana promoting retributive justice da kuma distributive justice. Retributive justice abun da ya shafi fair hearing, dukkan wani mutum kana dauke shi a matsayin mai laifi, a dauke shi a matsayin innocent ne, dan an zarge shi har sai an ji ta bakin sa, dole a saurari duk wanda aka zarga a ji karfin hujjarsa. A musulunci ba a yadda a yi hukunci wa wanda aka zarge shi ba tare da an ji shi me zai fada ba. Har fa Iblis da Allah ya ce wa annabi Adam sujada, sanda Allah da ya ki, sanda ya ce me yasa baka yi ba, ka ga fa Iblis shaydan Allah ya masa fair hearing, an bashi hanzari me dalilin ka. Shi yasa kada duk inda muka ga an zargi wane, an zagi wane, kawai daga an fada to ai kun ji kaza kaza, a musulunci ba yadda da wannan ba. Baka hukunci akan mutun daga zargi har sai ran da shi yayi magana. Na biyu kuma equality before the law, shine adalci na biyu karkashin retributive justice, shine dukkan jama'a su zama ɗaya ne, da talaka da mai kudi da mai mulki da wanda bai da shi, da dan burni da kauye da mai ilimi da jahili, duk wanda ya kare doka ai hukunci a kansa. Yana cikin babbar matsalar mu a Afirka shine har a yanzu ba mu iya equality before the law. Akwai jama'ar da ko me suka yi sun fi karfin doka, wallahi ba a samun zaman adalci da zaman lafiya a wannan hali. In an yi doka, duk wanda ya karya ta a taba shi. Fiyayyen halitta fiye ce inda nana Aisha radiyallahu anha ta yi laifin sata, zai yi amputating hannunta yadda shari'a ta ce, yadda Fatima nana Fatima radiyallahu anha. Wannan fa shine equality before the law. Sai kuma distributive justice shine abin da ya shafi social justice. In an tashi, duk abin da za a yi na project a yi adalci tsakanin mutane, intervention a yi adalci, tallafawa a yi adalci, kar a bambance mutane wajen samun roman abin da za a ba su dalilin sabanin kabila ko gari ko addini ko kuma social status nasu, a daidaita mutane. So duk inda ake adalci ana zaman lafiya. Qur'ani yace wallahu la yuhibbu adh-dhalimina, Allah ta'ala baya son azzalumai, Allah baya son azzalumi, duk wanda ke zalunci ko ya yadda da yayi imani da Allah, wallahi Allah baya son sa. Wannan bangaren zaluncin da ke tare da shi, Allah baya son wannan bangaren zalunci din. La yuhibbu baya so. La yuhibbu no ne a Qur'ani, bari in gwada harjinku gabanin mu, sai la yuhibbu guda nawa ne, ina arabmomi suke, ina gardawa da gwanaye su, la yuhibbu kawai guda nawa ne a Qur'ani? Na'am, ina jiran ka gwani Isa. Wa zai gwada la yuhibbu? Na'am, guda nawa? 24. La yuhibbu zai zama 23 ne, zai zama. In ka dauki wallahu la yuhibbu, akwai guda 6. Innahu la yuhibbu, akwai guda 6. Inna Allaha la yuhibbu, akwai guda 10. La yuhibbu Allahu, akwai guda 1. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i, kwaya ɗaya ne kawai na Nisa'i aya 48. So an kace innahu la yuhibbu kana da 6, wallahu la yuhibbu kana da 6, 12 ko inna Allaha la yuhibbu kana da 10, 22 la yuhibbu Allahu kana da 1, zama nawa? 23 yuhibbu kana da guda 40. Su yuhibbu guda 40 ne. Akwai kuma wa yuhibbu, akwai ayushibbu, kan na ruda ku wa zai iya kawo mun inna laha la yuhibbu guda goma bari ma dauki mai saukin wannan da muka yi wallahu la yuhibbu zalimina misali guda nawa muka ce guda shida wa zai gwada kawo su duka akwai a cikin su barin ba ku satan ansa guda daya wallahu la yuhibbul fasad akwai guda biyu wallahu la yuhibbuz zalimina akwai guda daya wallahu la yuhibbu kullu kaffarin asim mun samu nawa na'am nabiyar akwai wallahu la yuhibbul mufsidin daya akwai wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur su shida ne ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد شيني na farko a bakara aya ta 205 sai kuma na biyu in ka dauka ita ma tana bakara kamar da yace inna allaha la yuhibbu kulla kaffarin athim kamar da yace wayurdi sadaqat yamhaqu allahu ar-ridha wayurdi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim dai zama bakara 276 sai wallahu la yuhibbu zalimina qaya biyu ne kuma duka suna cikin Ali Imran nan ne akwai wa ammal ladina amanu wa amilus salihati fayuwafihim ujurahum wallahu la yuhibbu zalimina aya ta 57 sai kuma ita wannan iyam saskum qarhun zuwa karshenta wallahu la yuhibbu zalimina ta 140 nawa muka samu hudu nisa'i ma'ida akwai wa qalat al-yahud yad Allah maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu muhallu ash-shahid karsha wallahu la yuhibbul mufsidina mun samu nawa biyar aya ta nawa ma'ida na'am 64 Allah ya maka albarka haka ne saura guda daya لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما والله لا يحب كل مختال فخور ذي ذمون سورة حديث آية نوى أشيرين دا أكوت ودن سوني قد أشيدا إنه لا يحب كنا دا قد نوى شدا أكون لكي دا ألاقا دا ون إنه لا يحب الظالمين كمن دي چه فمن أفا وأصلا فأجره على الله سيتي مي فجزاء سيئه سيئه مثل فمن افا واصلح فاجر على الله انه لا يحب الظالمين ايات 40 الشورى مثالي هاغا سن تفي ده wannan so zaka same sannan mu ci gaba dai kada بسم الله ولي يمحص الله الذين
امنوا ويمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين
ولا يمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين الله يا كاو جربوا ني افيلن احد ده حرف يين حلتا يسا مجربوا احقورنسا وسو صحابي سكاي شهاده وسو سكاجي منانن تشيو كما aka samu Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya kullu munafirci ya dauke wasu a cikin su Allah yace yayi wannan wala yumahisa Allahu alladhina amanu wato wala yunqi Allahu alladhina amanu ne Allah yayi ne dan ya wanke masu imani in akwai dan wani laifin da suka yi a duniya dan makruhi da suka fada Allah yayi wannan dan ya tsaftace su ne ya wanke su ya tsaftace su shine manufar da yasa wannan yayi Allah yayi ne dan ya tsaftace su sannan wayam haqal kafirina kuma dan ya kunyatar da waɗanda suke kafirai amma kuma sun sanya sunan riga ta addini amma munafukai ne ashe kenan addini baya rabuwa Allah idan muka hadu muka ce mun yi imani daga lokaci zuwa lokaci dole ya rika kawo jarrabawa dan ya bambanta masu imani mai kyau da marasa imani mai kyau dazu aran ma ya bamu misali na ankabut aya ta 2 da ta 3 in kana da karin wata ko kwaya dai ka kara mana ba sai mun koma kan waccar ba
ma kana Allahu liyadhal mu'minina ala ma antum فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Allah bai kasance zai bar muminai akan abin da suka ce sun yi na imani ba, har sai ya bambance muminan gaskiya daga cikin muminan ƙarya, har sai ya bambance kyawawan muminai daga cikin gura-gurbin muminai. Wannan zai zama cikin suratu Ali Imran aya ta 179. Ma kana Allahu liyazara almu'minina, idan muka taru muka ce mun yi imani da Allah, Allah zai jarabe mu. Shekara 34 da suka wuce na taba jin wani malami ya buga wani misali, yana tafsiri ne yadda Allah yake bambance muminai, yake tankade da riraya idan mun ce mun yi imani. Yace yadda muminai suke, Allah yake tankade da riraya, kamar yadda ake zuwa ne in an yi noma a gona. Idan aka yi noma a gona na masara, yace a garin sare masaran nan akwai wanda za a rasa ta. In aka ɗebo a mota za a kawo gida, wani nonon masaran zai faɗi a asararsa. In an kawo gida, lokacin da ake surfe masarar ake cire ta a jikin kotuwanta, yace wata masaran za a yi asararta. Lokacin da ake ɗurawa a buhu, wata za a yi asararta. Lokacin da aka je surfenta, wata ana asara. Lokacin da aka je niƙa, wani garin zai zube. Yace haka fa Allah yake bambance muminai tun daga farkon rayuwa har ƙarshe. Wani lokacin da aka yi garin ana kawowa gida, wani garin na zubewa. Wani lokacin da aka zo ake tankadewa, wani na zubewa. Duka yace ya shiga cikin ma kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Haka Allah zai kaga masarar yar kadan ake aiki da ita. In an zo za a tuka rutuwan a wajen tukin, wani na zubewa. Talgen ma wani zai zube. In an tuka an kwaso din ma wata mara za ta zube a ƙasa, ya asararta. Lokacin da aka sa a kwanan, ana ma cin wata lomar sai ka daga kai bismillah sai ta fada ƙasa. Yace duka ya shiga hatta ya mizal khabitha min at-tayyib. Haka Allah yake ta tankade da riraya wa masu imani. Babu fa dama mu ce wai mun yi imani haka kawai mu yi ta tafiya mu shiga aljanna. Haka ba addinin ba haka yake ba. Wallahi cin jarrabawa sai mun shirya yana da tsananin wahala. Shi yasa Sheikhul Islam rahimahullah yake cewa duk jarrabawa da Allah ya yi wa Annabi Yusuf, yace dukkanin su akwai mai sauki akwai mai wahala. Jarrabawan da baka da zabi tana da sauki, zaka yi zazzabi yayi tsanani baka da choice, haka Allah ya dora maka. Amma jarraba mai wahala shine wanda kake da zabi, ko kai ko kada kai, sai ka ki saban Allah dan imanin ka kaki ka cajirce ka ki saba wa Allah, kuma kana da iko ka yace ya fi wahala. Yace Annabi Yusuf ya shiga gidan yari, an saida shi, an ce kura ta cinye shi, an jefa shi a rijiya, yayi bauta, matar sarki ta neme shi. Yace duk jarrabawa wanda yafi tsanani shine na neman matar sarki da ta neme shi da fasikanci. Dan waɗancan duka bayi da zabi, amma wannan iya da zabi kuma yace ba zai zina ba. Sai yace wannan jarrabawan ta fi duk waɗancan din har zaman yare na shekarun da yayi. Mu duba fa hadisi na 40 hadis na Abdullah ibn Mas'ud. Akhbarana Rasulullah wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqa mithla dhalik thumma yakunu مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأمله وأجله وشقي أو سعيد. حديثي لهذا 40 حديث يتي فوالله الذي لا إله غير فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليأمل ذنك يتلزوا كالشي ليأمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. ديان كو زي تا ايكين يان الجنه شيكارن سا 80 وتقيل ينا ايكين الجنه سي ساورا اوا 3 يبا دنيا كوتان كوتين زرائي دايا سي لتافين قدرا يرغاشي سي تشانجا ايكين يان الجنه ي كوما نا وتا كوما سي متو يشيغا وتا وني كوما سي 80 اسابن الله سي ينا دب دزي رسول sai Allah ya bashi shari'a, yana musulunta, yana tuba, duk zunubansa sun kare, sai kuma da sai shiga aljanna, kila ko sallah bai taba yi ba, bai taba sallah ba, yanzu ya tuba kuma ya mutu ya shiga aljanna. Amalun qalilun wa ajalun kathirun, aikin dan karami amma ajali mai girma. Shi yasa tantance wannan, mu yi hankali da imaninmu. Babu abun da ke da tsada a wannan zamani kaman imaninka da Allah, akan komai karka yadda araba ka da Allah, akan duk wata ni'imar duniya karka kuskura araba ka da Allah. Ko mecece ni'ima din? Wallahi karka kuskura. Babu abun da ke da tsada kaman kyakkyawar alaka tsakaninka da wanda ya halicce ka. Alakarka da wanda ya halicce ka tafi kowace alaka muhimmanci a wurinka, kuma tafi komai a duniya. Ni'imar duniya aifa amma zabadu ne fa yadhhabu jufa, amma imaninka da Allah shine tabbas. Duk abinda ba imani da Allah ba, babu tabbas a ciki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.